نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو تقص كوترا غوتن safar shekara ta 1440 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine daidai da 18 ga watan 10 shekara ta 2018 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu ne إن شاء الله تعالى أتكون لتافي النام بي البركة لتافي رياض السالحين واللفر بابا مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الله يجب أن سدرهما وانسان ساتي دي قبات إدنبا أمن تابا من ساني أكرشان باب ديكي بياني قمدا باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا babin da yake bayani game da mai shayar da mutane shine zai kasance na ƙarshe wajen sha game da abin da yake shayar da su wanda wannan babi yana cikin babu adabu adabu ta'am babin da yake bayani game da ladabin cin abinci to yau kuma zamu tashi a babi na ƙarshe a cikin wannan kitabi na kitabu adabu ta'am wanda shine malai masa suna da babu jawazi shurbi min jami'il awani at-tahira ghairi adh-dhahabi wal-fidda wa jawazi al-kar' wa huwa ash-shurbu bil-fami min an-nahri wa ghairihi bighairi ina'in wa la yadin wa tahrim isti'mal adh-dhahabi wal-fidda fi ash-sharabi wal-akli wat-taharati was-sa'iri wujuhi al-isti'mal Malai ce babi ne da zai mana bayani game da halaccin sha daga kowace irin ƙwarya ko kofi ko mazubin da ake shan wani abin sha a cikinsa. Ma'ana halak ne duk abin da ka san ana shan wani abin sha a ciki ka ɗauka ka sha wani abin sha a ciki. Kowace irin ƙwarya ce. Ma'ana ko kofi ko kwano ko ƙwarya. Hakanan wannan ƙwarya ko kofi ko kanon ko daga me aka yi shi malai ce abinda ake bukata shine kasance at-tahira mai tsarki ce ghairi adh-dhahabi amma fa banda mazubin da yake an kera shi ko an sana'anta shi daga zinare wal fidda ko wanda aka sana'anta shi daga azurfa haramun ne musulmi ya sha wani abin sha daga kofin da aka yi shi daga zinare ko kuma daga kofin da aka yi shi daga azurfa malai ya ce wajawazul kar' da kuma halaccin abinda ake cewa al-kar'u malai ya fassara mana abinda ake nufi da al-kar'u ya ce huwa shurbi bil fami minan nahari shine mutum ya tsoma bakinsa a cikin ruwa ya sha ruwa daga kogi wa ghairihi da wani kogi bi ghairi ina'in ba tare da mutun ya sa kofi ko mazubi ya ebo ruwan ya sa a bakinsa ba a'a bakin nasa kawai ya tsoma kamar yadda ka san dabba idan zata sha ruwa bakinta take tsomawa a cikin ruwan ta sha to idan ba larura ta kama ko kuma ka ga yiwar kai hakan to babu laifi a shar'ance ka tsoma bakinka a cikin ruwan da yake kogi ne ko wani abin ka sha ruwa babu laifi insha Allah ta'ala malai ce walayidin ba kuma tare da ka sa hannunka ka ebo ruwan ba وتحريم استعمال الذهب دا haramcin amfani da zinari wal fiddati da kuma haramcin amfani da azurfa fi sharabi wajen shan wani abin sha wal akali ko cin wani abinci ka zuba wani abin sha a cikin abin da yake na zinari ne ka sha ka aikata haramun ka zuba wani abinci a cikin abin da yake na zinari ne ka ci ka aikata haramun zamu zo mu ji narko da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi a gaba insha Allah ta'ala malai ce wa taharati ko kuma kai tsarki da buta wacce take an sana'anta ta daga zinari ko daga azurfa malai ce wa sa'ir wujuhi isti'mal da kuma sauran fuskoki na amfani da wani abin amfani dukkanin su haramun ne kasance abinda zaka amfani da shi din da zinari ne ko na azurfa to wannan babi insha Allah ta'ala shine abinda zamu ji a cikin shi hadisi na farko a cikin babin an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace habarati salatu lokacin sallah yayi sallah ta halatto fa qama man kana qaribu ad-dari ila alihi sahaban da suke tare da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi duk wanda yake gidansa yana kusa da inda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake sai kowanne daga cikin su ya tashi zuwa ga iyalansa dan ya je yayi alwala ya fito kuma zuwa masallaci wa baqiya qaumun sai wasu mutane suke saura anan a zaune tare da annabi tsira inda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake mai yiwa ne su gidajen su yana da nisa ko kuma irin mutanen da suke ahlus suffa ne wanda su sun zo gurin kwanan su masallaci ne ba su ma da iyali bare su tafi zuwa gare su don yin alula a wajen fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yazo musu bi mikhdabin min hijarati da wani mazibi na ruwa wanda aka kera shi daga dutse abinda ake cewa mikhdab shine ijanatun tughsalu fiha thiyab galibi abinda ake cewa ijana shine kamar kace daro ko kace fanteka ko kace baho abinda yake mai fadin baki sannan kuma bashi da zurfi sosai shine suke ce masa mikhbab na farko yana da fadi bakin sa yana da fadi sannan bashi da zurfi to wannan abin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da ya fito da shi an sananta shine daga dutse ko kace daga ƙasa so na kace annabi ya fito musu da shi daga gidansa dan su ma su samu su alwala kamar yadda sauran mutane kowanne ya tafi gida ya je alwala fasaghura al-mikhdabu ayyaba suta fihi kaffahu wannan abin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fito da shi dan yin alwala sai kasance yayi kadan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba zai iya shimfida hannunsa a cikin sa ba saboda karami ne bashi da yalwa فتوضأ القوم كلهم sai sahabbai ko mutanen da suke tare da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi dukkanin su suke alola daga wannan mazubin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fito da shi tare da cewa ba shi da yalwa saboda rashin yalwar sa ma hatta hannun annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ba zai iya a shimfida shi a ciki ba ya ebo ruwa ya alola da shi a haka qalu sahabban da Anas dan Malik yake karantarwa sai suka tambaye Anas dan Malik suka ce masa kam kuntum kamar ku nawa kuka kasance wanda kuke alwala da wannan ruwan kala sai Anas dan Malik yace musu 80 wa ziyada ai mun kai wajen mutum 80 kofi shine wa ziyada mun kai wajen mutum 80 kai da ƙari ma muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito hadhihi riwayatul bukhari malai yace amma wannan riwayar da makaranta riwayatul bukhari ce wa fi riwayatil lahu li muslim haka nan wata riwaya da aka karbo hadisi daga Anas dan Malik amma ita imamu muslim ne ya fitar da ita a cikin sahihi nasa yadda take shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da bi ina'in min ma'in yayi kira da a kawo masa ƙwarya ko mazibi wanda yake akwai ruwa a cikin sa fa utiya bi qadhin rahrahin shi aka kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata ƙwarya rahrah in aka ce rahrah abin da ake nufi da shi shine abin da yake wasi'un munbasit abin da yake mai yalwa sannan kuma yana da fadi sannan qaribul qa'ri wanda yake bashi da zurfi kamar dai abin da na gaya muku ita ce irin waccan mazibi da aka kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tun a farkon hadisin mai suna al-mikhbab ita ce dai anan wajen fihi shay'un mimma a cikin wannan ƙwarya ko mazibi na ruwa akwai wani abu na ruwa a ciki ma'ana akwai ruwa a ciki fa wada'a asabi'ahu wannan ruwa ita ce ta fito mana da hadisin yadda yake da zamu fahimce shi insha Allah ta'ala Allah sai ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya ɗan yatsunsa a cikin me a cikin wannan ƙwarya na gaya muku hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai iya shiga ciki a faɗaɗa ba a haka saboda ta yi kaɗan saboda haka sai ya zira ɗan yatsunsa haka suka shiga cikin ruwan suka taɓa ruwan qala anas anas ya ce faja'altu anzuru ila alma'i yanbu'u min bayni asabi'ihi yace kawai sai nake kallo sai naga ruwa yana bugowa ta tsakankanin yatsun manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta ma'ana da aka kawo wannan abin da annabi ya sa aka kawo tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda zai alwala da shi to kamar ka ce yanzu misali kamar ka ce a kawo ruwa cikin roba kaga alal kallat ruwan da yake cikin roba ko ka kai shi ma da yawa ka ce cikin butiki alal kallat ka kaddara mutane ne wanda za su iya alwala da ruwan da yake cikin butiki alal kallat idan aka samu mutum 10 suka yi ko mutum 15 ba a samu ba an samu to amma duk yadda ake kwatanta ruwan ma kwata kwata bai kai ma ruwan da yake cikin butiki ba lokacin da aka kawo ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai zira ɗan yatsayinsa masu albarka a cikin ruwan da ya ɗago hannunsa sai kasance ruwa yana bugowa ta tsakankanin ɗan yatsunsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar an kunna famfo ina fata an fahimta kamar an kunna famfo kawai sai ruwa yake bugowa ta nan saboda haka mutane suka zo suka ringa alula daga wannan ruwan wannan yayi ya tafi wannan yayi ya tafi sai da mutum 80 da ɗaurewa suke alula da ruwan nan sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na gaya muku cewa ruwa ne da mafi yawancin abinda zaka iya kaddarawa wanda za su yi alula da shi shine kace mutum 10 amma sai da aka samu mutum 80 wa ziyada da ɗoriya sun yi alula da shi kuma ruwan yana nan kamar yadda yake babu abinda ya ragu shine babban mu'jizan babu abinda ya ragu daga ruwan to shine Allah dan ba da kake cewa kamar yanzu gashi ina kallon ruwa yana bugowa ta tsakankanin yatsun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana sai ce fa hadartu man tawadda'a ma bayna as-70 ila as-80 yace sai na kiyaye na hararo waɗanda suke alula daga wannan ruwan sai na samu sun kai wajen mutum 70 ko mutum 80 to wannan ita ce ruwayar Anas dan Malik wacce Imam Muslim ya rawaito wacce kuma ta sama kamar da neman bayani Imam Al-Bukhari ya fitar da ita wato yadda al'amari yake shine ƴan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tare da sahabbai a zaune lokacin sallah yayi idan lokacin sallah yayi me ya kamata a yi shine kowa sai ya tashi ya je ya yi me ya alula ya zo ya shiga masallaci domin ya gabatar da nafila don kuma kamun liman kuma ya zo a tare sallah to duk wanda yake gidansa yana kusa sai ya sauri ya tashi sai ya je ya yi me ya alula to akwai wanda su ba su da gida a kusa ko kuma kamar yadda na gaya mana wasu daga cikinsu ma ma'abuta suffa ne ma'ana wanda suke kwana a masallacin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kun ga su ba su da gidaje saboda hijira suka yi daga makka zuwa madina iyalansu ma wasu daga cikinsu sun bar su a can ba su taho ba saboda haka sun kai wajen mutum 80 ko ɗoriya tare da wanda suke tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin to tunda manzon Allah shine jagora sai ya shiga gida ko kuma yasa aka kawo masa ruwa daga cikin gida domin waɗannan mutane su alula da shi to amma ruwan da aka kawo kwata-kwata ba zai isa waɗannan mutane da yawan su kowa ya lula da wannan ruwa ba. Saboda haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, sai ya nuna mu'jiza daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi. Saboda haka sai ya zira ɗan yatsunsa a cikin ruwa, sai ya ɗago su, kawai sai ruwa ya ci gaba da bubbuga daga tsakankanin ɗan yatsunsa ta yadda kowanne ɗaya daga cikinsu ya samu dama ya alwalarsa cikakkiya ya tafi. Ruwan kuma yana nan kamar yadda yake. To shine sai malamai suke cewa wannan ɗaya ne daga cikin mu'jizozi na manzon tsira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda irin wannan hadisi wanda yake kusan kamanceceniya da shi haka ya tabbata shi ma a cikin sahih Muslim hadisin sayyidina Ali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suna sun je yaƙi ko kuma alal aqalla sun yi tafiya, sun yada zango a wani waje ga wajen babu ruwa kuma lokacin sallah yayi. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi sayyidina Ali da shi da wasu daga cikin sahaba ya ce ku shiga cikin daji da inda ruwa yake ku je ku zo mana da shi. Sayyidina Ali ya shiga cikin daji da shi da wasu daga cikin sahabbai, sun yi tafiya mai nisa kenan, kawai sai su ga wata mata da katuwar salka ko kuma katuwar katan daro ta ciko shi da ruwa. Sai suka tsaye da ita suka ce mata wannan ruwan daga ina, ta ce a wajen da nisa, tafiyar da ne daga nan wajen zuwa wajen ruwan nan ba kaɗan ba ce. Sayyidina Ali ya ce to mu ma ruwa muka fito nema. Saboda haka annabi ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce mu je mu samu ruwa. Saboda haka sai mu je a kai wa annabi wannan ruwa. Ta ce annabin da kake faɗa shi ne wannan mutumin da ake cewa ya karkace, allazi yuqalu lahu sabi', shi ne wanda ake cewa ya karkace daga kan hanyar mutanensa, ya fandare musu, ya bijire musu. Sai ya ce mata shi ne dai wanda kike tunanin shi ne. Saboda haka sai sayyidina Ali sa ta a gaba suka je wajen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Saboda haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya sa ta sauke wannan daro na ruwa daga kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin ruwan ya kuskura bakinsa, ya mai da shi ciki, ya wanke fuskarsa, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Sannan ya ce mutum wasu daga cikin mutane su rinƙa yin alula haka, wasu su yi su tafi, wasu su yi su tafi. Dukkanin mutanen da suke tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, na manta adadinsu a lokacin ba zan iya kiyaye ba, zan iya hararo shi ba, amma kowa daga cikinsu sai da aka yi alula, aka sha, aka ibi na guziri, aka kirawo, aka je aka jawo dabbobi su ma suka sha, ruwan yana nan kamar yadda yake babu abin da ya rabu. Ina fata an fahimta. To sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya jiyo kan wannan mata ya ce to ke bayar Allah yanzu an dawo kanki ga ruwanki, kin ga dai ruwanki kamar yadda yake kawo shi haka yake. Ta ce ƙwarai da gaske. Annabi ya ce to shikenan, tunda kika yi mana wannan alkhairin ba za mu baki haka ba. Annabi ya ce a kawo mayafi, a kawo mayafi, aka shimfiɗa ya ce duk mai wani abu na guziri wanda zai mata alkhairi ya kawo ya zuba, mai gurasa ne, mai kuɗi ne, mai kaza ne, aka kawo aka tara mata abinci da yawa nan da nan sai ga abinci ya taru. Manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai aka kulle mata ya dora mata ya ce dauki ki tafi din naki ga ruwanki da kuma riba kafakin samu. Alkhairi idan na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ai ko wannan mata tana kuma garin su tana yadda wannan kayar ta aje wannan abin kawai sai labari. Tace ai ita ta ga mutumin da tun da take a duniya bata taba ganin mutum mai alkhairi irin sa ba. Tace wannan mutumi gaskiya in sarki ne to ba karamin sarki ne mai adalci ba. Idan ko annabi ne ya cancanta da mai zama annabi saboda adalcinsa. To duk wani yana mana mu'jiza daga cikin mu'jizozi ta annabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kamar yadda muka sani dukkanin annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko, manzon Allah ya ce Allah yana ba su mu'jiza, wani abu da zai sa mutanen su gani su imani da su. Dan wani zai gaskata annabi ne da zarar annabi ya isar da sako zuwa gare shi, amma wani ina sai ya ga wani abu da ya wuce hankalinsa, ya wuce tunaninsa, sannan zai yadda. Shi yasa kowanne annabi sai Allah ya ba shi mu'jiza. Abin da ake cewa mu'jiza shine gagara koyo, wani abin da ya ketare hankalinka. Abin da ka sani a ɗabi'ance ɗan adam ba zai iya yin wannan abin ba, sai Allah madaukakin sarki ya kaddara sai wannan abin ya faru a hannun wannan annabi. Shikenan da zarar mutane sun gani, wasu daga ciki wanda Allah ya kaddara wa shari'a lokacin sai su musulunta, amma wasu ko koda sun ga mu'jiza ba sa musulunta. Kun ga yanzu misali kamar annabi Ibrahim alayhis salam, Allah madaukakin sarki ya ba shi mu'jizar me an jefa shi a cikin ruwa, a cikin wuta, sai wutar ta zamto mai sanyi. A ka'ida yanzu duk mutumin da aka dauka ba ma wa dauke ka ba, a sa hannunka a cikin wuta ya kake gani, kone wa zaka yi ko shakka babu sai ka kone amma shi aka hura wutar ganga ganga wuta ce ba karamar wuta ba kamar yadda ake fada aka dauke shi aka yi majojowa da shi aka killa shi cikin wutar nan yana dare Allah ya ce qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim kamar kai ne yanzu zafi ya dame ka a saka a cikin daki a kunna ma AC ya kake ji to haka wutar da ta zama to annabi ibrahim saboda bardan din ma sai aka ce wa salaman da aminci ba wai sanyin kadai ba sanyin da zai zo ya dame ka a ami aminci to kun ga mu'jiza ce wannan wasu wannan abin da za su gani shine zai sa su imani da annabi ibrahim haka misali annabi musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya bashi mu'jizozi da dama daga ciki akwai sandarsa idan ya yadda sanda sanda ce da ka san sanda sai ta zama me macijiya ko macijiyar abin mamaki shine katuwar macijiya ce amma kuma tana gudu da sauri kamar karamar macijiya shi sai lokacin Allah madaukakin sarki sai kira ta jannun wani lokacin kuma sai kira ta me su'ban jannun idan aka yi la'akari da yadda take sauri karama ce amma da take sauri su'ban kuma katon maciji kenan wannan menene mu'jiza ce sannan Allah madaukakin sarki ya bashi haske a hannunsa idan ya samu hannunsa haka ya sa a hammatarsa haka ya zaro sai ya ga kamar an kunna fitila duk yadda waje yake da duhu idan annabi Musa ya sa hannunsa a cikin hammatarsa ya zaro shi yanzu zan zai haskake kun ga wannan abin da ya faru na jefar da sanda da annabi Musa ya shi ne ya sa gaba ɗaya mutanen Fir'auna waɗannan bokaye suka dawo suka musulunta kankace ne da su ne suke yaƙi da annabi Musa amma sai ga shi sun dawo bayansa me yasa mu'jiza ce haka nan wasu daga cikin mu'jizai a dalilin ba ku sarki ba annabi Musa kamar wa arsalna farasna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama sai Allah ya ce me ayati dukkanin su mu'jizoji ne walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasin min al-amwali kun ga wannan shi ma su ba menene mu'jizoji ne shi sai Allah ya ce walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyana an bashi mu'jizoji guda tara idan ka irga ga sanda ga hannu ga wadannan abubuwan da na ambata ga sun zama guda tara kenan ku duba annabi salih haka shi ma mutanen suka ce ba za su imani da shi ba suka nuna wani dutse suka ce sai dutsen ya tsage ba wai dutsen kawai ya tsage ba sannan taguwa ta fito daga ciki haka akai kuwa dutse ya tsage da izinin Allah subhanahu wataala kuma sai ga taguwa daga ciki a lokacin wasu daga ciki za su ba da gaskiya saboda sun ga me sun ga abin da ya gagara hankalinsu sun ga abin da ya keta hankalinsu da Allah madaukakin sarki ya tashi jarraba su sai ya sanya musu wannan taguwar cewa za su raba shan ruwa kashi biyu mutanen garin duka ƙaurama da suke shan ruwa guda ɗaya ce to rana ɗaya idan sun zo sun sha ruwa washe gari to babu wanda zai imru a cikin mutanen garin gaba ɗaya ya za a yi da ruwan ita wannan taguwa ita kadai ta zo ta shanye ruwan duka da mutanen garin suke sha ina fata an fahimta haka Allah ya ce hadina qatul laha shiribun wa lakum shurbu yawmin ma'lum yau idan ta sha gobe sai ku sha Allah ya ce wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum adhab yawmin 'adhim haka ake kuwa idan suka sha ruwa yau gobe kuma sai ta zo ta sha ruwa ranar da ba za su sha ruwa ba kuma kowa zai zo ta tsinonin ta kuma ya sha duk mutanen garin kowa da kowa zai zo da kaurai sai cika tab da nonanta an samu abinci kenan amma fa babu sharuwa a ranar shine suka kasa jure ba suka kashe ta shine Allah ya ce idhim ba'atha ashqaha lokacin da matsiyacin cikin su ya zabara fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiha sai annabin sai manzon Allah annabi Nuhu annabi Salih alaihi salam ya ce wannan fa taguwar Allah ce fa wasu kuyaha ku shayar da ita kada ku kashe ta amma ina sai da suka me sai da suka kire ta to haka Allah madaukakin sarki ya bawa annabawa mu'jizozi da dama wanda babu lokacin da za a ambace su amma dai malamai suka ce kusan duk mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya bawa wani annabi to ya ba annabi Muhammad tsira da aminci su kara tabbata a gare shi irinta ko makamanciyarta ko da shi ba a bashi irinta ba a cikin al'ummarsa an samu wani wanda aka bawa irinta ina fata an gane ko da shi ba a bashi kai tsaye ba an bawa cikin al'ummar sa wanda aka ba irin mu'jizar sa wannan annabin, kamar yadda ɗaya daga cikin tabi'ai wanda shi ma mu'jizar da na ga muku ta annabi Ibrahim an jefa shi a cikin wuta bata ci shi ba, shi ma ta faru a kansa. Abu Muslim al-Khawlani an jefa shi a cikin wuta, shi ma wuta ba abin da ce masa. Da aka zo aka ga sayyidina Umar, sayyidina Umar ya fashe da kuka ya ce, nagode wa Allah da ya nuna min mu'jiza irin ta annabi Ibrahim a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kewaye yake da mu'jizozi kala 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 kala, wanda malamai wasu daga ciki sun tattara su sun yi littafi guda wanda suka yi bayani akan mu'jizozi na annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi. To wannan hadisi dai abin da yake karantar da mu shine me halaccin shan ruwa ko kuma yin alola a cikin me mazubi da yake wanda aka yi shi na ƙasa, kamar ka ce tulu yanzu ko kuma irin kofi na ƙasa da ake babu laifi mutum ya alola a cikinsa ko kuma ya sha ruwa a cikinsa. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Hadisi na gaba, an Abdullah bin Zaid radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Abdullah ɗan Zaid yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, ya ce atana annabiyu sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya zo gurinmu. Fa akhrajna lahu ma'an, sai muka fito masa da ruwa, ma'a fi taurin min sufrin, a cikin mazubi na ruwa a cikin ƙwarya wacce take min sufrin, wacce take ta ƙarau. Sufrin shine abin da yake na ƙarau, kamar abin da yake na plastic haka, shine sufur. Fa tawadda'a, sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi alwala daga wannan mazubi da yake dauke da ruwan da aka kawo masa. رواه البخاري امام البخاري رويت وانا حديث قال يتي الصفر ابن لكن في الصفر بضم الساد ديوى صاد ان ندم ويجوز كسرها يا هلا تكما كيمه كيمه تكسر كتيمي الصفر ميوكا الصفر سيكتي الصفر وهو النحاس شين ابن ديك كارو يعني كما اتي ابن ديك بلاستيك والتور ابن لكن في التور كالقدي شين كما قريا وهو بالتاء المثنات من فوق ذاكرن ثاني ده تاء مثنات وتي تكي دغو غدا بيو من فوق وتي اكي دغون كوم انا ينسني ا سما وانا حديث شي ما ابن دكي كرنتار دمو حالتين ين الولا كو كشا وانا ابو cikin bazubin da yake na qarau ne babu laifi shi ma insha Allah ta'ala. Wa an Jabir radiyallahu anhu, an karbo daga Jabir dan Abdullah radda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مزان الله تيراد أمن تسقار تبتا أغريشي دخل على رجل من الأنصار ياشقا وجون متندق تكم متانا مدينة ومأه صاحب له أتاربشي تيراد أمن تسقار تبتا أغريشي أكوي ون أبو كنسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي مزان الله تيراد أمن تسقار تبتا أغريشي تيدا ونمي جدا in kana indaka ma'un bata hadhihi al-laylata fi shannati, idan kana da ruwa da ya kwana a wajenka a cikin salka to ka zo mana da shi, shine cikin magana ka kawo mana musha. Wa illa, idan ku bata da shi karana to zamu je mu tsuma bakin mu a cikin kogi ko wani abin da ake shan ruwa a cikin musha. Shine abin da muka yi bayani a farkon babin cewa وجواز الكرع ده حالتين yin alkar'u shine mutun ya tsoma bakin sa a cikin ruwa ya sha ba tare da ya dauko kofin ya sa a bakin sa ba ko kuma ya ebo ruwan a hannunsa kawai kai tsaye mutun ya tsoma bakin sa kamar yadda dabbobi suke shan ruwa. Wannan babu laifi insha Allah ta'ala. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce idan kana da ruwa a cikin salka da ta kwana sai ka kawo mana mu sha, idan ko babu to sai mu je mu nemi ruwa mu sa bakunan mu sha. Rawul Bukhari, Bukhari rawaito wannan hadisi, malai yace ash-shannu, abinda ake nufi da ash-shannu shine al-qirabatu, ita ce salka, salka irin mazubin da ake ruwa wanda ake sa da fata shine salka. Wa an Hudhayfa radiyallahu anhu qala, an karbo daga Hudhayfa yarda Allah ta tabbata a gare shi yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, hakika manzon Allah annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, nahana 'anil hariri wad-dibaji, ya hana mu amfani da alhariri da kuma dibaji. Alhariri tufafi ne da addinin musulunci ya hana mazan al'ummar annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sawa sai mata, haramun ne namiji ya sa alhariri, haka nan dibaji shi ma nau'i ne na alhariri. Sai dai shi dibaji kamar yadda malamai suke faɗa cewa ya dan fa alhariri kauri, shi alhariri tufafi ne mai santsi sannan mai sharshara, tufafi ne na alfarma, za a sanya shi ne insha Allah ta'ala a cikin aljanna. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sanya shi washurb fi aniyatiz zahabi. Sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da wani ya sha wani abin sha a cikin kwano ko ƙwarya ko kofi wanda yake na azurfa na zinari, wal fiddati ko na azurfa, duk abin da ka san da azurfa aka yi shi, to ahir ɗinka haramun ne ka ci abinci a ciki kuma haramun ne ka sha abin sha a cikinsa. Duk kuɗinka duba da takakuwa. Me yasa? Za mu ji dalili a gaba kaɗan insha Allahu ta'ala. Wa ƙala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace hiya lahum fid dunya, saboda shi su a zinari da azurfa na kafirai ne a duniya, su ne lahum ɗin ai, nasu ne, su ne su more su sha ruwa ko su ci abinci a cikinsu a duniya. Amma mu musulmi fa sai annabi ya ce lakum wa hiya lakum fil akhirah, ku kuma musulmi sai an je lahira. Ina fata an fahimta. Yawwa, to saboda kada ka gaggauta amfani da abin da sai an je aljanna zaka yi amfani da shi, sai ka hakura in ka je aljanna insha Allahu ta'ala akwai shiga shi nan, ba ma irin na duniya bane, ba haɗi kwata kwata na lahira ya tattaka na duniya kamar yadda Bahaushe yake faɗa, ninkin ba ninkin ƙwarai da gaske, babu haɗi. To annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace haramun ne mutum ya sanya tufafi na alhariri. Wasu daga cikin malamai suna ganin cewa tufafin alhariri haramun ne ga maza banda mata, wannan zance shine zancen da yake yafi inganci. Kuma yadda wata ruwaya ta nuna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki zinari ya sa a hannun damansa, ya dauki alhariri ya dora shi a hannun hagunsa, yace waɗannan abubuwan haramun ne ga mazajen al'ummata, haramun ne ga mazajen al'ummata. Amma mata babu laifi mace ta yi ado da alhariri, wanda kamar yadda malamai sun yadda da wannan, suka ce saboda ita mace an ce ta yi ado da alhariri ne saboda maslaha, saboda maslahar ta ita da mijinta. Ita da mace kamar yadda kuka sani Allah madaukakin sarki ya halicce ta ne saboda me? Ado da kwalliya. Daman su mata yan ado ne, yan kwalliya ne, yan kyalekyale ne. Shi sai Allah ya ce aw mayyun sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, ba ka gani wanda aka halice su fil hilya a cikin ado da ƙawa da kyalekyale? Shi sai mace duk inda take in babu kwalliya, to sunan mace ya tawaye gabarinta. Ina fata an fahimta. Duk inda mace take sai da kwalliya dole ne wannan, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa aw mayyun sha'u fil hilya, ba ka gani wanda aka halice su a cikin ado da kwalliya? Sai Allah ya ce amma huwa fil khisami ghairu mubin, amma in husuma ne fa nan kuma ba su da ƙarfi. In aka ce a ware danki za a yi faɗa ko kuma za a yi jihadi, mata suna abin nan? Ba mata. To amma fa duk bayanin kwalliyar da ake yi ana bayani ne mace ta yi wa mijinta a cikin gida, ko kuma ta yi kwalliya ita da 'yan uwanta mata. Duk kwalliyar da mace ta yi ta fito da ita waje ta aikata haramun, Allah madaukakin sarki sai ya kamata a kawana al'amari. Ina fata an fahimta. Yawwa, mace ta sa ta shafa jambaki, ta shafa hoda, ta sa eye shadow, ta shafa foundation, ta shafa kaza, ta fito waje, wallahi haramun take. Babu laifi mace ta shafa duk wani abu wanda na ambata, amma sai ta sa niqabi. Ina fata an fahimta. In ta shafa waɗannan abubuwan ta sa niqabi shikenan, ba wanda zai ganta. In ta je cikin 'yan uwanta mata sai ta yi me? Sai ta buɗe. Amma kin shafa waɗannan abubuwan kuma kin fito, ya kenan. Yan uwa, wannan fa abin haramun ne, wallahi haramun ne ƙwarai da gaske. Idan ka san wacce take sai kai mata nasiha, kai mata wa'azi ta dina. Na'am. Na'am. Haƙƙinka ne kai ma da Ubangiji madaukakin sarki, dukkanin kuna da haƙƙi. Idan mutum matarsa za ta fita dole ne ya hana ta, in dai da kwalliya ne dole ne mutum ya hana ta, in dai kuma ba mijinta ce bane kai, ƙwarai da gaske sai ka hana. kai dan ido wato makalle da al'abarin yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in shi zaka taba shi a karan kansa komai zaka masa zai kawo da kai amma zaka shiga cikin hurumin Allah madaukakin sarki yanzu Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hankalin sa zai tashi yanzu zaka bacin ransa ranar da muka karatun akan bannan sabata salatin nabi anan wajen mun karanta na kawo mana hadisin na Aisha da annabi ya dawo daga yakin tabuka tayi kwalliya ta sanya labule saboda shi tayi amma sai kasance labulan bai hoto ne a jiki akwai hoto annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shigowa gidan ita kanta tana kallon sa tace ta shiga uku abinda mata suke faɗa saboda me yadda ransa ya baci tayi abinda ba dai ta taba hakin Allah madaukakin sarki ta sa labule mai hoto annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga tafiya ta dawo amma bai ya dawo bai saurare ta ba sai da yaje kama labulan ne yayya gashi ya zubar saboda mai haƙin Allah madaukakin sarki aka taba to shi sa idan kai ne aka yi maka rashin kunya ko aka murguda maka baki kai hakuri abin da ya kamata kenan amma idan haƙin Allah ne fa to gaskiya dole ne sai ka zama tunan miji gaskiya galibi aka si muke mu idan kai aka yi rashin kunya to yanzu ga mutun yayi abin nan ya tada hankalinsa ni za a yi rashin kunya to amma kuma zaka ga wani ma shi zai ce da matarsa baya son ta fita da hijabi wallahi akwai mutane da suke cewa ba sa son matansu su rinka son hijabi idan su fita wallahi da akwai su Allah ba da wasa bane dan me ya ta sa hijabi tana zama mai da mutunci yana shiga cikin abokansa yan gayu tana zama mai da hijabi saboda Allah wallahi fada yake sosai kamar an saba masa Allah ya kyauta saboda haka idan aka tashi in kulliya sai a yi shi a cikin gida ko kuma inda shari'a Allah madaukakin sarki bata haramta ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an ummi salamata radiyallahu anha an karbo daga uwar mu'mini ummu salama yarda Allah ta tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala haqiqa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace allazi yashrabu fi aniyati alfiddati haqiqa wanda yake shan wani abin sha a cikin ƙwarya ko mazibi na azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama kadai yana konkwadar wutar jahannama ne a cikin sa subhanallah to da wannan hadisi malamai suka ce shan wani abin sha a cikin abin zinari ko azurfa haramun tun daga narko ya tabbata malamai suka ce duk abin da kaji an yi narko a kansa to haramun ne duk abin da kaji an ce idan mutun yayi akwai ukuba iri kaza a kansa malamai suka ce kai tsaye haramun ne kuma yana cikin kaba'ir shine abin da nake so na fada yana cikin kaba'irul dhunub ma'ana ba karamin laifi ba babban laifi ne shi yasa malamai suka irga wannan a cikin me daya daga cikin manyan laifi mutun ya sha wani abu a cikin abin zinare ko abin azurfa idan gayu yayi gayu akwai waɗanda suke irin wannan abu musamman kasashen Larabawa da sauransu saboda akwai wadata kwarai da gaske duk wannan baya gaban su saboda haka sai ayi wajen sa takobi na zinare ko kofin zinare ko abin da ya kamata ka to duk wannan haramun ne bai halatta ba wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun karwaito fi riwayatin li muslim a cikin riwaya muslim kuma annabi cewa yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi innal ladhi ya'kulu haqiqa wanda yake ci aw yashrabu ko yake sha fi aniyati alfiddati wadh-dhahabi a cikin ƙwarya ta zinari ko ta azurfa wa fi riwayatin lahu wa riwayat muslim da har yanzu yace man shariba fi ina'in min dhahabin wanda ya sha daga ƙwarya ta zinari aw fiddatin ko ta azurfa fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannama hakika yana konkwadar wuta ne daga wutar jahannama yana konkwadar wutar jahannama ne a cikin cikinsa Allah madaukakin sarki da tadda mala yace kitabul libas idan mun fita daga littafin ci da sha zamu shiga littafin kayan sawa kuma insha Allah ta'ala mala yace babu istihbabi thawbil abyadi babin da zai bayani game da mustahabbancin sa fararen tufafi ina fatan fahimta mustahabbi ne ya kasance kana sa faran tufafi wa jawazil ahmari da kuma halaccin kun ji ne sai aka ce halacci ai kun san akwai bambanci tsakanin mustahabbanci da halacci ko me bambancin su me bambancin mustahabbanci da halacci من الذي يميز مستحبي شيء أبدا أكسو شيء كما جائز يبا إذا متنيعي شيء مستحبي يبا يوا شيء أبدا كل سنة أكتر أبو مستحبي أكتر أبو مستحبي تو إذا كيش ذاك ساملانا إذا كبش بكان دليفي بكان دليفي أم فهمت amma kaji an ce abu jaizi ne to shine abinda daidai da rashin daidansa daidai ne abin nufi in kai baka da laifi in ma ka bashi ba baka da laifi ina fata an fahimta ko yawa yanzu misali kaji bacci kaje kwanta kai bacci haka kawai kaji bacci kaje kwanta kai bacci idan kai bacci akwai ladan da aka samu idan kuma ka ki kaje ka shiga wani abu fa babu wanda zai ce kai wani laifi saboda haka a da mala yace mustahabbancin safararanka kuma sai yace wa jawazil ahmari da halaccin sanya jajayen kaya to amma nan wajen akwai alamatu su'al a wajen da yace da halaccin sanya jajayen kaya saboda hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci su karanta tabbata a gare shi yayi hani game da sanya jajayen kaya waɗanda jajaye ne khalis an fahimta jajayen kaya ne gaba daya ba wani dan tsofa ne annabi ya hana tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ko duk wani tufafi da yake mai dauka ido irin abin da ake ce musu libasus shuhura kayan kwatanci wanda da an ganka za a ranga kwatancin ka ce yanzu wani mai kaya yalo fataw yana wajen ka kayan kwatanci ne irin waɗannan to duk an hana sa a cikin shari'a to amma mazhabin shafi'iyya su suna gani babu laifi sanya jajayen kaya saboda hadisan da zamu karanta amma kuma zamu zo mu ji bayani su insha Allah ta'ala wanda kun san Imam Nawawi mai littafin nan radi sali ne shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman mazhabar mai shafi'iyya ina fata an fahimta shi sai ya ce wa jawazul mai ahmari da halaccin sanya jajayen kaya za mu zo dai mu ji bayani insha Allah ta'ala wal asfari da kayan da suke fatsi-fatsi da wasu wacce kala za a fassara take nam al akhbar da kore wannan kore kowa ya san kore wal asfar da fatsfatsi kamar ruwan zuma shine fatsfatsi ko wace kala ce fatsfatsi ko dai kawai abata a fatsfatsi kowa ya gane fatsfatsi ai ko an fahimci fatsfatsi ɗan uwa ba a fahimci fatsfatsi ba ba ashkala ba kamar ruwan zuma dai ba yalo bane kamar da ba a gane ruwan zuma ba yanzu ya fi kama da ruwan zuma fatsifatsi ya fi kama da ruwan zuma yawwa kamar ka ce ruwan ƙasa shi ne al'asfar wal aswad da halaccin sanya baƙaƙen kaya amma ba irin baƙaƙen kayan da mutane suke sawa ba banda irin shi yawwa za mu zo mu ji bayani shi ma insha Allah ta'ala wa jawazihi da halaccin rukon kayan sawa min qutinin kayan da aka yi su daga auduga wa kitani da kirtani da wasu ake ce masa kirtani kamar kace zaren da ake saka da shi yawwa wa sha'rin da kuma gashi wa sufin da gashi me ba mu ce tsakanin sha'ar da suf sha'ar gashi suf gashi amma suf shine kamar gashin da ake cira daga jikin dabbobi a saka shi a wani abu da shi irin mai taurin ina fata an fahimta amma sha'ar shine kamar irin kamar gashin da yake jikin mutum duka sha'ar ne musamman dabbobin da suke kasashen turai zaka ga suna da gashi da yawa fiye da irin namu ko zaka ga akan sa akwai abin da ake sana musamman aske wannan gashin a zuba abun wani a rinka sai da shi ana kaiwa ma'aikatu ana saka da shi ake saka riguna da sauran abubuwa to irin wannan shine su wanda ya rage a jikinsu kuma za ku ga akwai ragowa irin marasa ƙarfi shi ne ake ce masa sha'ar ina fata an fahimta to kowane ya halatta a yi tufafi da shi a sa wa ghairiha da wani waɗannan ma illa alharira sai dai alhariri shi kaɗai ne aka ne a yi mai a yi tufafi da shi to malam sai ya ce malam Imam Nawawi ya kai matuƙa wajen a hada babubukan da ya hada a nan wajen kun ga ana fita daga babin abinci sai ya shiga babin me babin tufafi. Yace saboda tufafi shine tufafin zahiri, abinci kuma shine me tufafin batini. Ina fata an fahimta. Shi sai Allah madaukakin sarki ya ce da Annabi Adama idan ya shiga cikin aljanna abin daya daga cikin abin da ya samu inna laka Allah tajua fiha wala ta'ara. Inna laka Allah tajua fiha, ba za ka ji yunwa a cikin aljanna ba, wala ta'ara ba kuma za ka yi tsaraici ba. Ina fata an fahimta. Sai aka hada me rashin jin yunwa da kuma me rashin tsaraici. Saboda me duk yadda mutum ya sa kaya ya rufe tsaraicin sa na zahiri, idan cikin sa babu kuma ya kuke gani ba da matsala ba, da matsala. Haka nan duk yadda mutum ya ciye koshi kuma in ya fito babu kaya kuke gani shi, sai a ce ya tabu. Ina fata an fahimta. To haka abubuwan suke. Shi sai ana fita daga babin cin abinci ya shiga babin me tufafi. Idan aka rufe tufafi na zahiri, idan aka rufe al'aura ta zahiri, sai kuma rufe al'aura ta me ta batini, shine abin da ya kamata. قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي يا بني آدم يا كويا ين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا حقيقة من سوكمكو دتفافي يواري سوآتكم واند زي كاري زي ربي الأوركو وريشا سنمن سوكمكو دتفاف اندزاكو يأدودش ريش أنا وزشيني ما يتجمل به تفاف اندأكي يأدودش شي a tufafi na zahiri shine tufafin da ake sa arfa al'aura da shi, shi kuma rish shine tufafin da yake ba na larura ba, abu ne na ado kawai, abinda ake sawa a sama dan ƙara kawa ko ado ko abin da ya kama da haka. To duka Allah madaukakin sarki ya saukar da shi. Sai Allah madaukakin sarki ya ce wa libasu taqwa, amma kuma tufafi na tsoron Allah, zalika khairun, wannan shine fa alkhairi. Kun ga nan ma sai aka raba tufafi gida biyu. Akwai tufafin zahiri shine me abinda mutum zai sanya kare al'aurarsa, akwai tufafi hissi ko kuma akwai tufafi ma'anawi shine me shine tsoron Allah madaukakin sarki. Sai malamai suka ce yadda ka san, idan ka sanya tufafinka, misali mutumin da ya sa fararen kaya kal ya fito yara suna bal, sai suka buga masa bal da kwata a jiki ta taba shi, dan Allah yake ji fararen tufafinka kal bal ta je ta shiga cikin kwata irin mai dagwalon nan ta fito kuma kawai sai ga ta dabar a kirjinka, ya mutum zai ji? Zai iya yawo da wannan kayan? Dole zai je gida ya wanke sai ya tabbatar wannan wajen ya fita, sannan ya ƙara sawa. Haka ne to tsakani da Allah, tufafinka na tsoron Allah haka kake masa. Idan ka saba Allah, yadda kake jin haushi idan aka yi maka wancan, kana jin haushi haka? Yadda kake ji babu daɗi idan aka bata maka tufafinka na zahiri, ya kake ji da aka bata maka tufafinka na batini? Ina fata an fahimce ni, aiko ya mutum yake ji? Shine wani yake cewa, wani mawaki yake cewa, ma bali diluka tarda anta danisahu wa thawbuka dahru maghsulun min ad-danas. Yace wai kai mai addinin ka ya maka ne tarda anta danisahu, ka yadda ka sa masa datti ka bata shi ka lalata shi. Yace amma wa thawbuka dahru maghsulun min ad-danas, amma ga tufafinka tsawon shekara kullun a cikin wanki yake da guga, ba haka bane? Kullun a cikin wanki yake da guga. Yanzu kudin da kake ba mai wanki da guga tsakaninka da Allah, kana kashe wannan kudin wajen gyara imaninka da yiwa imaninka garan bawul? Idan kai ma kake wankin da kanka, irin wahalar da kake sha da omo da sabulin da kake siya, kana siyan irin wannan omo da sabulin ka wanke zuciyarka daga dattin munafinci ko dattin saban Allah ko abin da ya kama da haka, kana yin haka? To abubuwan tare sai ku duba yan uwa. Haka Allah madaukakin sarki ya kawo su, yace qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan, sai ce wa libasu taqwa, kowanne mai kira shi libas tufafi, wannan libasi ne tufafi da kake sawa ka rufe al'aurarka da shi. Amma tufafin da kake sawa wanda yake ya shafi Allah madaukakin sarki, shi kuma ya kace da shi kenan. To kowanne ɗaya daga cikin mu sai ya kansa hisabi akan wannan al'amari. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wasarabila taqikum ba'sakum. Allah subhanahu wa ta'ala yace waja'ala lakum sarabila, sannan Allah madaukakin sarki ya sanya muku sarabila, jam'i ne na sirbal, ita ce riga. Allah madaukakin sarki ya sanya muku riguna, taqikumul harra, wanda za su tsare ku su kare ku daga me zafin rana, wasarabila. Sannan Allah madaukakin sarki ya sanya muku wasu rigunan su ma wanda za su kare ku, taqikum ba'asakum, za su kare ku daga me, daga yaki. Wannan tufafin da ake nufi na biyu sune ad-dir'a, shine me silke kenan ko silke shine abinda mutum yake sawa a jikin sa idan ana yaki, riga ce da ake yin ta tame ta karfe, idan aka sarika da takobi wannan rigar za a samu, idan sukan mashi ne, idan harbi ne da kuyi da baka, duk me za a samu wannan karfin ba zai huda jikin keshi ba. Kun ga ashe ya kare ka daga me, daga wannan suka na mashi ko kuma saran takobi. Haka nan lokacin da ake tsananin zafi mutum zai sanya me, rigar da ta kare shi daga tsananin zafi. To shi ne wasu daga cikin malamai sai suka ce, me yasa ba a kawo sanyi ba? An fahimta? Me yasa ba a ce wasarabila taqikum taqikumul barda ba? Me yasa ba a kawo wannan ba? Sai suka ce abinda yasa Allah madaukakin sarki bai faɗi wannan anan ba, kalma ce da take mahzufa, kowa zai iya kaddara ta. Ma'ana waja'alakum sarabila taqikumul harra wal barda. Amma me yasa aka shafi albarda din? Saboda mutanen maka lokacin da aya ta sauka akan su, su zafi suka sani ba su san sanyi ba. An fahimta? Aya ce ko sura ce makkiya a garin maka ta sauka, lokacin a maka kuma zafi ne, shine mafi yawancin abin da suka sani zafi ake ba sani. To sai aya ta sauka da abin da me suka sani, kuma wannan usulubi ne na Qur'ani galibi. Abin da mutane suka sani musamman su waɗanda Qur'ani yake sauka akan su, galibi ana musu bayani ne da yaran da suke ganewa. To shi yasa sai aka ce me waja'ala lakum sarabila taqikumul harra, kai kuma da garinku ana yin sanyi, sai ka ce me wal barda. Amma fa ba a cikin ayi zaka ara wal barda ba, yawa kada ka je kana talawa ka ce waja'ala lakum sarabila taqikumul harra wal barda, ba abin da ake nufi ba kenan. To Allah barkon sarki ya sanya riga da mutum zai sa ta kare shi daga sanyi ko zafi, kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki ya sanya riga wacce mutum zai sa ta kare shi daga me, yaki ko suka na mashi. Bari mu karanta hadisi ko da guda biyu ne sai mu dakata saboda lokaci. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah dan Abbas yarda Allah ta tabbata a gare su, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ilbasu min thiyabikumul bayada, ku sanya farare daga cikin tufafinku. Kun ji inda malam yayi babi can ko? Yawwa, babin da yake nuna mustabancin sanya fararen tufafi tufafi. To kun ji Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace ku sanya me farare daga cikin tufafinku. Da Annabi yace ilbasu, wannan wani irin fi'ili ne? Fi'il amr ne ko? To kamar yadda muka sha bayani, duk inda fi'il amr yazo a cikin nassi, me yake fa'idantarwa? Mun sha faɗa, idan Allah ya ce ayi ko Annabi ya ce ayi, wannan me yake nunawa? Wajabci. Wajabci. To me yasa malai ce mustahabi ne? An gane? Abinda Annabi ya ce ilbasu, kusa. Kusa wannan ba umarni ba ne? Umarni ne. To me ya ɗauke shi daga wajabci, me da shi mustahabi? Shi ne za mu karanta a cikin hadisi na gaba. An samu Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya sanya tufafin da ba farare ba. Ina fata an gane. Shi da kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya sanya tufafin da ba farare ba. Sai malami suka fahimci cewa ashe wannan umarni ne na mustabanci ba na farallanci ba. Yawwa, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace fa innaha min khairi thiyabikum, saboda farin tufafi na ɗaya daga cikin mafi alkhairin tufafin da kuke sawa. Wa kaffinu fiha mautakum, sanan ku yi wa mamatanku linkafani a cikin fararen tufafi. Shi sai zaku ga galibi alhamdulillah wannan sunna ana tabbaka ta yadda ya kamata. Da wala kaga an yi mutuwa an dauko linkafani da ba fari ba, haka ne? Da wala kwarai da gaske ayi wa mutun linkafani da shi. Galibi idan mutun ya mutu da farin linkafani ake yi masa tufafi. To wannan sunna ce ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Rawu Abu Dawuda wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. وعن سمرة رضي الله عنه قال أقرب ولك السمرة يرد ألا تأرتبت أغريش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن ألا تيراد أمن سيس أرتبت أغريش يتي إلبسوا البياض كسن يبرى رنتفافي فإنها أطهر وأطيب سورة برى رنتفافي سنفس أركيكم سنفس أبتع وكفنوا فيها موتاكم سننقي وممتن كل كفني دسو. Malami suka ce abinda ake nufi da sun fi tsarki kuma sun fi tsafta, za ku ga farin tufafi ya fi haskakawa. Duk yanayin kalan mutum idan ya sa farin tufafi za ku ga ya haskaka shi. Haka yake, sannan abu ne da ya fi saurin nuna datti. Da zarar datti ya hau kansa za ka gane ka je ka wanke kayanka. Sama da idan kaya ya kasance baki ne ko ja ko abin da ya kama da haka. Za ku ga bai fi nuna wannan ba. To shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce athhar wa atyab. Wannan hadisi rawahu an-Nisa'i wal Hakim wa qala hadithun sahihun. Hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa. Wa an al-Bara' radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marbu'an. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance marbu'an. Marbu'an shine mu'tadilan bayna tulin wa qisari ko wa qasri. Mutumin da yake mai daidaitacciyar halitta shi ba dogo can ba ba kuma dan gajere kut ba, an gane shine marbu'an. Malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya shiga cikin dogayen mutane ba za ka ganshi a cikin su kace ga wani dan gajere ba. Ina fata an fahimta. Sannan idan ya shiga cikin gajeru kuma zaka ce ga wani wanda yayi me yafi su tsayi, haka yake shi ba dogo bane can da kaga mutum ka shiga ga wani zankalele can ba haka annabi yake ba. Sannan ba dan gajere bane da an ganshi a ce ga wani dan gajere, to shine marbu'an mu'tadilan daidaitacce sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib ce wala qaddara aituhu, hakika na ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi hullatin hamra, a cikin wata jarriga ya sa wata jarriga ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu, yace wallahi tunda nake ban taba ganin wani abu da ya min kyau kamar shi ba a lokacin sallallahu alaihi wasallam. To kun ji wannan hadisi, Al-Bara bin Azib yace ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi hullatin, a cikin riga wacce take ja, abinda ake cewa hulla ita ce riga galibi wacce take gabanta da bayanta duk ɗaya ne, zaka iya sa gabanta kamar yadda zaka iya juba yanta kasa. Sannan riga ba a ce mata hulla sai ya kasance guda biyu ce, rida da izar a tare gaba daya, ita ake cewa hulla. Ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ita kuma ja, to shine Ibn Hajar al-Asqali ne a cikin Fathul Bari sai ce riga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ja ba ce tunda yayi hani game da sajin riga, amma riga ce akwai digadigen ja a cikin ta. An fahimta? Akwai kamar ka ce layi layi ko dige-dige ko ado ado wanda yake na ja a ciki, shine abin da yasa aka ce mata ja. Galibi sukan yi abin da ake cewa taglib, su rinja yadda wani bangare akan wani bangare. Riga ce mai kala biyu, baka da fara, sai ce kawai na ga wani da farar riga, bakin fa bai fade shi ba saboda me, saboda farin ya fi yawa ko kuma abin da ya kama da haka. To haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wai riga sa ja bace khalis, a'a akwai dige-digen fari a cikin ta ko kuma akwai kalar fari ko abin da ya kama da haka, amma jan fa dage-dage ne. Amma mai bada labari da ya tashi sai ce ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da riga ja min babu taglib kamar yadda malamai suka faɗa. Saboda haka abin da yake na zahiri ɗan uwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana sanya rigar da take jajawur gaba ɗaya ko kuma tufafin da yake jajawur gaba ɗaya babu wani tsofa ne a jikinsu, wannan babu kyau. Allah barkun sarki ya samu dace. To ina gani sai mu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai. Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya yafi mana. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.